أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 14 ga watan Shawwal, hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 4 ga watan Mai na shekara 2023 miladiya. Alhamdulillah, mun dawo karatunmu na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Za mu tashi باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بالمعروف او نهي عن المنكر. زعم تايشي اكن wannan babi da yake magana akan wajibcin sallamawa a hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala. Wama yaqulu, sannan da abun da mutum zai faɗa man du'iya ila zalika, wanda aka kira shi zuwa ga haka. Wa umira bi ma'rufin, aka umurce shi da kyakkyawan aiki. Aw nuhiya 'anil munkar, ko kuma aka hane shi da mummunan aiki. Wannan babi zai gaya mana abin da ya wajaba ga mutum wanda ya kasance musulmi, wanda ya sallama wa Allah yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ana neman ya miƙa wuya a kan hukuncin da Allah tabaraka wata'ala ya hukunta masa kowane yini, sannan kuma da abunda ya kamata ya faɗa idan aka kira shi zuwa ga haka ɗin cewar ya sallama wa Allah tabaraka wata'ala, to wani irin yanayi ya kamata yi. Sannan kuma da umarni ya yi umarni na kyakkyawan aiki, sannan kuma ya hani da mummunan aiki. Ya ce ƙala Allahu ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Kamar yadda ya saba, duk babin da zai bude shi yana fara shi da ayatul qur'ani mai girma, sai ga mana ayoyin yake cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce fala wa rabbika, ya rasulullah wallahi na rantse da ubangijinka, la yu'minuna, bala su imani ba, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun yadda da hukuncin da za ka yi a kan abin da ya faru a tsakaninsu. Sun malayaji rufi a fusi maharajen mai makazaita, sannan ya kasance a cikin zuciyarsu ba wani kunci na daga hukuncin da ka yi. Wa yusallimu tasliman, kuma suka sallama sallamawa. Wa qala ta'ala, inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum wa yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Yace Allah madaukakin sarki ya ce, innama kana qawlul mu'minina, lalle fadin mu'minai fa shine idza du'u ila Allahi wa rasulihi, idan suka zo wajen Allah da manzonsa dan yi musu hukunci, liyahkumu bainahum, dan yi hukunci a tsakaninsu, an yaqulu sami'na wa ata'na, za su ce mun ji kuma mun yi biyayya mu bi. Wa ula'ika humul muflihun, waɗannan su ne wanda suka samu tsira. Wa fihi min al-ahadith hadithu Abi Hurairah al-madhkur fi awwal al-bab qablahu wa ghayruhu min al-ahadith fihi. Yace a cikin hadisi kuma akwai hadisi na Abi Hurairah wanda aka ambata a farkon babin da ya gabata daga wani daga cikin hadisi. Ga wannan wajen ya kawo mana ayoyi na Al-Qur'ani mai girma wanda suke nuna wajibta sallamawa a hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a kan mutum. Ayat da ya kawo, Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fala wa rabbika, ya rasulullah na rantse da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su yi imani ba, mutane ba za su zama su imani ba har sai sun yadda da hukuncin da ka hukunta a tsakanin su akan abin da ya faru a tsakanin su, sannan kar su samu wani kaikayi a cikin zuciyarsu a cikin hukuncin da kai, sannan su sallama su miƙa wuya gaba ɗaya. Kaga wajibi ne akan wanda ya yarda Allah yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sallama hukuncin da Allah ya yi, kuma ya sallama hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi. A cikin wannan kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana yin rantsuwa, yana cewa fala wa rabbika ya rasulullah, wato na rantse da ubangijinka. A wani wajen zaka ga ya ce fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in, na rantse da ubangijinka ya rasulullah zan tambaye su akan duk abin da suka yi. A wani wajen ya ce la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun, ya rasulullah na rantse da rayuwarka. To Allah yana faɗin haka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da girma a wajen Allah. Sannan aya ta ce mana mutane ba za su zama su imani ba har sai sun sallama a hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, sannan kuma ba za su ji kaikayi a zuciyarsu akan wannan hukuncin ba. Malamai sun yi magana akan asbab, sabubban da suka jawo wannan aya ta sauka, wasu suka ce sai na Zubairu ne ya kasance sun yi jayayya da wani mutumin Madina. Da suka yi jayayya akan gwana ce, gwanarsa ce yana tsike ruwa a gwanar, sai ya ce to sai ya shayar da gwanarsa kafin ya sakar wa shi wannan ba an kare shi ba ya shayar da gwanarsa. To shi kenan sai ya kawo kara wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ba an kare ba. Da ya kawo kara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hukuncin cewar in ya shayar da nasa to sai ya sake masa shi ma ya shayar. Shi kuma so yake a shayar tare ba wai sai ya gama da shi tukunna a dawo kansa ba. To shi kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hukunci sai shi wannan mutumin ba an sare shi ne, sai ce saboda dan kokonka ne ba, sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi yasa ka mana wannan hukunci ai saboda dan kokonka ne, ka ji kalmar ba kuma haka ne gaskiya ne abin da ya fara. Sai na Zubairu kan gogon annabi sallallahu alaihi wasallam, amma da ya faɗa da ya faɗa haka sai alqur'ani Allah ya saukar da wannan aya cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma jara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Sai ake gaya wa wannan mutumin da yace bai ji daɗin hukuncin nan ba, Allah yake faɗa musu to rantsuwa Allah ya yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu imani ga mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci akan wani jayayya da aka yi tsakanin juna, sannan ya ji wani kaikayi a cikin zuciyarsa, to ba zai yi imani ba sai ya sallama ya miƙa wuya. In Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hukunci to ya yarda, kada ya ji a ransa wani kaikayi, idan ya ji to imaninsa bai tabbata ba kenan. To wasu sun ce wannan shine sababin saukan wannan aya, cewa sai ka sallama gaba ɗaya. Wasu kuma suka ce a'a, ya ta sauka ne akan wani mutumi daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi mukasama da wani, suka yi jayayya tsakanin junansu suka kawo wani. Sannan a cikin kisan na wannan aya an kawo cewa daga wannan hukunci shi ba an sare bai ji daɗi ba mutumin Madina, daga hukuncin haka sai ya tashi sai ya tafi ya ce mu je wajen sayyidina Umar mu gaya masa ga abin da ya faru. To shikenan suka je sayyidina Umar, sai na ure ce me yake faruwa, ya ce sai ya mai da magana ya ce mun je wajen annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci, amma hukuncin bai zauna min ba, hukuncin da aka yi bai zauna ba, shine muka zo mu sake karanta masa abun da ya faru a sake hukunci. Sai na ure ce shi kenan ku jira ni bar shi gida na fito zan zo na maka hukuncin da ya dace da kai, tunda hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai zauna baka ba to zan ma hukuncin da zai zauna ba. Sai na ure shi gida fito ya dauko to kabi kawai zo sarwa kan mutum ya kashe shi. Shi kenan labari ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ko yayi kisa ya kashe wani ya kashe wani. To sai aka zo ana mai da magana sai aka ce ai mutumin nan ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musa hukunci, ya ji hukunci bai zauna masa ba, ya ji wani sai na Umar a mai a masa wani hukunci, shine sai na Umar ya ce shine ya Rasulullah na masa hukunci da zai zauna masa. sai alqur'ani Allah ya ce fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ai babu imani inda Allah sallallahu alaihi wasallam zai hukunci kaje hukuncin bai zauna ba baka mutu ba kana mai imani ba shikenan aka aje ki musu hukuncin kisa aka ji shi sai nawo da shi to da Allah ka duba wannan karatu ka gani shi ba ba wata hunan magana yayi wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba rashin ladabi yayi ba hukunci ne Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ga hukuncin kaman bai zauna ba sai dai sai sai Na'umar ya ce masa hukunci da aka yi nan kaman bai zauna mun ba sai Na'umar ya ce to bari maka hukuncin da ya zauna maka sai ya kashe shi saboda me ya inji a ransa ya gani a zuciyarsa shi mutum yana ganin zai rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ne Allah kuma zai masa hukunci ba zai yarda ba har zai dauka ta wuroje saboda haka tunda akwai reni a cikin lamarin sa kamar yana gani annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ba to hukunci kisa ya kansa to saboda haka kuma Qur'ani da yazo sai yake cewa ima babu imanin ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai hukunci kaji kamar bai ma ba to imanin ba haka to ina mutanen da kuma yanzu suke bidowa bi mummunan magana a janibin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma ina suke in dai za a samu mutumin da zai zo a masa hukunci ya ji hukuncin bai zauna masa a ransa ba ya je ya koka a kashe shi to ina kuma ga wanda zai rena annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin mummunan magana a kansa saboda haka in ka fada cikin wancan zirin to imanin ma ka rasa shi gaba daya ba a maganin imani Allah tabaraka ta'ala yace innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun Allah tabaraka ta'ala yace fadin mu'minai fa shine idan suka zo wajen Allah da manzonsa dan ya musu hukunci su ce sami'na wa ata'na su ce sun ji kuma sun yi biyayya wa ulaika hum muflihun wadannan sune masu babbar rabo duk mu'mini wanda ya dada Allah ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yana hukuncin Allah da hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in aka masa hukuncin zai ce ya ji ya bi ne ya ji ya bi ya babu maganar cewar yana kaman ba haka ya kamata masa ba sallamawa zai yi ya mika wuya ya dada hukuncin da Allah ya masa ya dada hukuncin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masa kuma sai da cikin masu babbar rabo a wannan ayat idan ka duba zaka ga Allah tabaraka ta'ala ya ce inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum lalle fa fadin mu'minai idan suka zo wajen Allah da manzonsa suka nemi ya musu hukunci suka zo wajen Allah da manzonsa suka nemi ya musu hukunci idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma ba aiko ka gani tunda ce izaru ila Allahi wa rasulihi idan suka zo wajen Allah da manzon suka nemi me liyahkuma da su musu hukunci baka Allah fada sai ce liyahkuma kaga ya hada da mirin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ce liyahkuma ba ai su biyu da tunda ce izaru ila Allahi wa rasulihi kaga le miri ya kama da zama liyahkuma ne ya ce liyahkuma da ne jarrai wato to saboda haka wannan in ka duba Qur'ani duka yana gwada maka ba a raba Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai ce maka akwai wani wajen da zai ce nan Allah nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zai sha wahala addini baya tafiya sai da Allah da Annabi a tare kaga da Allah ya ce idan suka zo wajen Allah da manzonsa dan ya musu hukunci ba dan su musu kaga ne ba dan su musu hukunci ba dan ya musu hukunci to haka zaka samu a cikin alqur'ani gashi nan wuri daban-daban zaka gani yu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilan kaga le mirin ya koma daya kaga ne to ai zaka gani a cikin alqur'ani haka irin waɗannan lamirai din Allah zai ce Allah da annabi sai ya ce ya musu hukunci ko ya girmama su ya girmama shi sai mai lamirin guda ɗaya ba guda biyu ba saboda girman Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a raba to anan dai ana ga maka wajibcin miƙa wuya ga hukuncin Allah da manzonsa idan an ce gashi abin da Allah ya faɗa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to zaka ce sami'ina wa ata'ana ne kaji kabi sai ka zama cikin masu gobar rabo sai ka tsire ka ga cikin masu tsira idan ka zama haka sannan yace wa fihi al ahadith hadith abu hurairah al-mazkur fi awwal al-bab sallallahu alaihi yace a cikin hadisai da suka magana akan miƙa wuya ga hukuncin Allah da hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabata a cikin babin da yazo kafin wannan babin da yake magana akan cewa da'uni ma karattu innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wannan hadisin shi ma ya isa a nan wajen zai iya shiga wannan babin har yanzu cewa ku zauna akan abin da na barku abin da ya halaka wannan da suka zo kafin ku shine yawan tambayoyin su da sabanin su akan annabawan su kami kauya ka sallama wa abinda Allah ya faɗa da kuma abinda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya fara ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa yatubdu ma fi anfusikum wa tukfu yu'adhibukum bi Allah al-aya ishadda dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برقوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترعها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسكها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم wannan hadisin wanda shi ba yana magana akan wajibci ne na sallamawa wa Allah tabaraka wa ta'ala akan hukuncin da Allah ya yi da kuma abin da ya dace wanda aka kira shi ya bi umurnin Allah da manzonsa abin da ya kamata ya yi hadisin an samu shi daga sai na dole da Allah kara masa yadda kare ya ce lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi ta da ta sabbata gare shi wannan aya ta cewa lillahi ma fis samawati wa fil ard lalle da abun da yake cikin sammai da kasai da Allah ne wa yatubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abun da yake cikin zuciyarku aw tukfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi a kansa fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir sai Allah yayi gafara ga wanda ya ga dama sannan ya azabtar da wanda ya ga dama Allah ne iko ne akan komai kashin ayan kenan yace ittar da zalika ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan abu yayi tsanani wa sahabban annabi sai ranar da yake Allah subhanahu gare shi fatan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wajen annabi sai ranar da yake Allah subhanahu gare shi suma barako ala rukabi sai suka fadi akan gwiwoyin su fa qalu suka ce ay rasulullah ya ma'aikin Allah kullifna min al-a'mal ma nutiq an daura mana a cikin ayyuka abin da zamu iya as-sala kamar sallah wal jihad da jihadi wa siyam da azmi wa sadaqa da sadaqa wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya kuma yanzu an saukar maka da aya wala nutiquha kuma zamu iya ta ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanzu yana cewa sabada gare shi yace musu aturiduna an taqulu kama qala ahli kitabai kin kuna so ku faɗa ne kamar yadda ma'abuta da tarbi suka faɗa min qablikum wanda suka zo kafin ku sami'ina wa ataina wanda suka ce sun ji kuma sun fi bal qalu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun bi kufurana ga rabbana Allah muna neman gafaranka wa ilayka al-masir gare ka ne makoma take falan mastara al-qaw yayin da mutane suka karanta wannan aya wa zalat biha al-sunnatu sannan harcin su ya kaskanta da ita anzalallahu ta'ala fi isriha sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar a gurbin wannan aya amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minin lalle ar-rasul shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da Allah ya saukar masa daga ubangijin sa wal mu'minun suma mu'minin sun yi imani kullun amana billahi dukkan sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi fa za mu rarraba tsakanin wasu daga cikin manzannin nan ba وقالوا سمعنا سمعنا سنجي واطعنا سنبي غفرانك ربنا يا الله تغفر تامنا واليك المصير اغريك مقوما تجي فلما فعلوا ذلك يا ايها السكايه تعالى نسك الله تعالى سي الله يي نسك وانا ايه يسوكي تا فانزل الله عز وجل سي الله من بكين تركي يسوكر جا لا يكلف الله نفسا الا وسعها للي الله زي دورا وري با سي ابون دا ذات ايا laha ma kasabat abunda ta aikata na aikin alkhairi yana gare ta za a baka lada akan sa wa alaiha maktasabat abunda ta aikata na aikin sharri yana nan akan ta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ayati ce wani cewa ya ubangijin mu karka kama mu da abunda muka manta ko muka yi kuskure qala na'am sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ji haka rabbana wa la tu'ammil alaina isra wala ta hanga da isra Allah karka dora mana wani nauyi kama amal da wa alladheena min qablina kamar yadda ka dora shi a kan waɗanda suka zo kafin mu qala na'am sai Allah ce ya ji wannan ya amsa rabbana wala tahmil tahmilna ma la taqata lana bai Allah karka dora mana wani abun da ba za ban mu da iko akan sa abun da ba za mu yi ba qala na'am sai Allah ce ya ji wa'fu anna Allah ta mana afwa waghfir lana Allah ta gafarta mana warhamna Allah ta jibamu anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu fansurna ala al-qawmil kafirin Allah ta taimake mu akan jama'ar da suka zama kafirai qala na'am sai Allah ya ce ya ji wannan ya amsa wa muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisin yana magana akan abinda babin yake kunshe da shi nace wa sallamawa a hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala da yarda abinda zaka faɗa idan aka umurce ka aka baka umurni akan kyakkyawan aiki ko aka hana ka akan mummunan aiki sai na bin radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sakar masa da aya da take cewa lillahi ma fis samawati wa fil ard wa yatubdu ma fi anfusikum wa tubu ila Allah wa yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir lokacin da Allah ya saukar da wannan aya cewa Allah shi ya san abin da yake cikin sammai da kafai duka na tsare in ka bayyana ko ka boye to Allah ya sani kuma Allah zai hukunci a kayan sa sabani sallallahu alaihi wasallam sai abin ya musu sani suka zo jani sallallahu alaihi wasallam suka fadi akan ruwoyin su suka ce ya rasulullah an daura mana ayyuka waɗanda zamu iya kaman sallah kaman jihadi kaman azumi kaman sadaka amma yanzu an saukar da wata aya wanda ba za mu iya ba da aka ce wa yutubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan ka bayyana abu a fili ko ka boye Allah zai maka hukunci a kan zai maka hisabi a kan sai suka ce to wannan ba wa za mu iya ba yanzu zukatan mu abin da suke rayawa ai suna raya abubuwa da yawa a cikin zuciya ba wanda zuciya ba ta raya mummuna kala kala gashi a ce abun da zuciyar ka ta tsaransa ko ta raya maka ma da wanda ka bayyana da ka boye ma zuciya an maka hisabi a kai ai wannan ka za mu iya shi ba kira mu babin yana karantar da yaya zaka yi idan aka baka umurni in Allah baka umurni ya zaka yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar ku faɗa kuna so ku faɗa ne kamar yadda Ahlul Kitab suka faɗa su ne Yahudu da Nasara da aka ce musu ku ce kun ji kun bi sai suka ce sami'na wa atina mun ji mun ji a ku ce kun ji kun bi wa kun ji kun ji ba shine abin da ake so ku yi. Su Yahuda da Nasara an sha wahala da su a cikin irin waɗannan. Za ce ga abin da za ku yi sai ce ba. Ke za a wani wajen annabi Musa alaihi salam yake shan wahala da mutanensa da aka ce su shiga gari suka ce ba za su shiga ba. Isa ban taura kuka ba kati layin na hau na kayu kai da wurin na ka guje ku shiga mun ba za mu shiga muna nan. Wurin da babu sujjada da aka ce su shiga suna sujjada ba su yi ba nan ba sai suka ƙi. Wa qulu hibatun kuma suna cewa suna neman gafara sai suka ce hibatun suna neman kwaya kwaya suke so ba hibatun suke nema ba. An ce sun shiga sun su sun kuya amma suna ta daga kayan su aka suna gani. Haka ma zai aka wuri aka ce su zaba ko su shiga ko a saka da dutsen nan sun nan suka karba. To annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa sahabban sa kar ku zama haka idan an bada umurni ku ce kun ji kun bi sami'na wa ata'a mun ji mun bi. Saboda haka da aka ce Allah zai yi hukunci akan abin da ka bayyana da ka boye ka ce ka ji ka yi biyayya ka ji ka bi kawai. Sani sallallahu alaihi wasallam yake ku ce sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya ubangijin mu mun ji ko mun yi biyayya Allah muna neman gafarar ka gare ka za mu koma. Shikenan sai suka faɗi haka. Sannan zukatansu wato harkensu ya yi ya nuna kaskanci akan haka sun yadda da hukuncin Allah. Da Allah ya ce lillahi wa kutuba wa jama'a wa in tudu ma jama'a su masu sunu yuhasu sun bi lahu ta yi kulli mai sha wa zai sha wallahu ala kulli shay'in kabir. Sai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sai suka faɗi haka sun ji sun bi za su yi biyayya Allah muna neman gafarar da gare ka za mu koma. Ba su ce kai ya za a ce abin da mutum ya raya a zuciyarsa ba sai masa hisabi ba. Sai suka yi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu su yi. Da suka yi haka sai bayan wannan aya kuma sai aka saukar da wata aya a gurbinta. Ayar da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da abin da Allah ya saukar masa mu'mini masu yi imani. Dukkan sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa ba sa rarrabawa tsakanin manzanninsa. Kuma suka ce wa qalu sami'na wa ata'na. Suka ce kuma sun ji sun bi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ubangijin mu gare ka muke neman gafara gare ka za mu koma. Hadisin yace da suka aikata haka sai Allah ya soke wannan ayar da ta ce wa yudu ma fi anfusikum wa tuqu wa tuqu billah. Idan kuka goya abin da ke cikin zuciyar ku kuka bayyana za mu misali a kai za ka soke ta. Sai Allah ya saka da wata aya da ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ba zai tsora wa rai ba sai abin da za ta iya. Allah ba zai tsora wa rai abin da ba za ta iya ba. Abin da za ta iya shi Allah ya tsora mata. Saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wannan addini mai sauki ne. Ba abun da ba za a yi sarcin addini ba. Abu ne mai sauki. Abu ne mai sauki babu wahala a ciki. Abun da rai za ta iya shi aka dora mata. Shi ne sai a ta ce la'ama kasabatu alaiha muktasaba. Abun da ta aikata na aikin alheri za ta gan shi gashi nan za a ba mutum lada idan ya yi alheri a ciki. Abun da ta yi ba na aikin alheri ba na sharri shi ma za ta gan shi za a rubuta masa shi. Amma ba za a kama ta da wanda kuma ta riya a cikin zuciyar wanda ta yi ba. Ka gani in ka aikata an ta riya a cikin zuciyar ka za ka yi mummunan aiki amma ba ka aikata ba to ba za a rubuta maka cewar ka yi ba. Sai dai ka aikata. Idan kai hadisin yana nan ko mun karanta shi ko kuma yana gaba. Idan kai niyyar mummunan aiki za ka aikata ba ka aikata ba sai a rubuta maka lada kullum ba ka aikata ba sai a rubuta maka lada. Idan kai niyyar aikata mummunan aiki kuma ka je ka aikata sai a rubuta maka zunubi guda daya hannun din ma. In kai niyyar kyakkyawan aiki ba ka aikata ba shi ma niyyar kawai da kai za a baka lada. In ka aikata kuma sai a baka lada goma man ji abu da hasan da kwalwa shirya misali in ka aikata shi. Da saboda haka yasa ake cewa niyyatul mu'min khairun min amalihi. Niyyar mu'min ta ga aikin nasa wani bawan Allah an ce bashi da lafiya yana kwance ana ganin ma ba zai tashi ba wanda muka je gaishe shi sai yake gaya musu biniya wa Allah ya sa aikin hajjin da za a yi bana nan haddamu a ciki su kuma suna ganin ma ba tashi zai yi ba suka ce a haka ramar Allah kai kana cikin wannan yanayi kana magana aikin hajji ya ce kai ayi muka yi niyya mun yi niyya sai Allah ba mu lafiya niyyar nan ta saboda haka ana so ka kana niyyar aikin alheri a cikin zuciyarka kuma kar kana niyyar sharri tunda musulunci ya kawo sauki yanzu in kai aikata in kai niyyar sharri ba za a rubuta ba ba za a rubuta ba amma akwai wani waje mai tsada wanda in ka je wannan wajen kai niyyar sharri za a rubuta shine ka je harbi ke yanzu ka tafi aikin hajji Allah ya kai ka ka je wajen sai ka sa a ranka za ka yi mummuna aiki ba za a rubuta maka ko ba kai ba ومن ينفي بالحاد بظلم يذقه من عذاب الله ان كان نيان cewa za ka yi mun aiki a can to za ru ta ba yanda in kai niyan aiki kai aikin alheri ko kai niyan aiki alheri ko kai in ka dawo nan sai kai dubban ninka kafin ya kai wajen to a can wajen ba a yi mummunan niyya kwata kwata in ka je wajen sai ke kyawun niyya kawai za ka bari zuciyarka ta zauna a kansa to shine ya ga mana cewa ita wannan rayu abunda ta aikata na alheri na ta ne za a bata lada a kansa abunda ta aikata na sharri ma za a bata sakamako a kansa sai a ci gaba da cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kar ka kama mu da abunda kuka manta ko kuka yi kuskure a kansa idan kai mantuwa Allah ba zai kama ka a kai ko abunda kai kuskure a kai kuskure ne jawo ka aikata Allah ba zai kama ka amma mantuwa daban ganganci kuma daban kar ka yace an yi mantuwa ko ka ji ka sha gangancin ka lokacin sallah yake ji sai daga ba ka sha wallahi na manta ne manta ne kuma ai mutum yayi mantuwa ba za a kama shi ba kaga wannan ganganci ne ko kuma abu kafin kuskure ne kafin yayi kuskure ne sai ka je kai ka ce ya rabbana la taqi inna sina wa sana ai babu komai kuskure kai to da aka wannan roƙon sai hadisin yace kala na Allah ya amsa wannan roƙon Allah ba zai kama mutum akan abin da ya manta ba da abin da ya kuskure a kansa inda ya tabbata haka take sannan ayat ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wa alladhina min qablina wannan addu'ar ma Allah ya riga karɓe ta cewa ya Allah kar ka dora mana wani nauyi kamar yadda ka dora waɗanda suka gabace mu mu Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dora mana nauyin komai ba mun kasance abubuwan mu masu sauki ne shi yasa aka ce wa yadau an israhum wa ladlal allati kanat alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauke nauyi a kanmu ba wani hukumin da aka saka mana komai mai sauki ne a cikin addinin musulunci kaga al'ummatan da su sun sha wahala an ba su nauyuka an dora musu nauyi wanda mu ba dora mana ba a ciki har suka aikata mummunan aiki aka ce faktulu anfusakum ku kashe kanku tunda kun yi laifi to babu sakamakon abin da za a muku shine ku kashe kawunan ku kawai ko idan jaraba ta mutu zuba a jikinka sai ka kankare wuri sai ya yi jini tukunna ba ruwa za ka nema ka wanke da shi ba in ka aika da laifi sai ka je ka samu annabi gari ka je masa kaya yake yi kaza ya roƙa maka Allah tukunna a aiko cewa an yaye maka amma Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga babu wannan duka in ka aika da laifi ba wanda ya ganka ma in ka yi ibadi da Allah ya gafarta maka ba tare da kaga wa kowa ba saboda rahmaniya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai ko ma me kai in ka nemi gafara Allah sai Allah ya gafara maka ba wata wahala ce Allah ya gafara maka sannan sai ya tace rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kar ka tsora mana abin da ban mu da iko a kansa wannan ma Allah ya amsa saboda duk abin da musulunci ya koyar da kai ko ya koya maka kai kana da iko kai za ka yi duk abin da musulunci ya tsora maka za ka yi abu ba za ka ce ba za ka iya ba a ba za ka iya ba na kasawar ka ne amma ba wai ba za ka yi ba ne Allah ya tsora maka abin da za ka yi sai dai in ka ga dama ne sai ka tsora wa kanka wani abu kuma to wannan kuma wani abu daban ne kaga za ka yi sa ne shi ba amma ayyuka na musulunci na zahiri da ake gani ba wanda ba zai iya yi kowa zai iya yin su ba wani wahala a cikin su sannan aya ta ce wafu anna Allah kaman afuwa Allah ka yafe mana kaman afuwa akan duk abin da muke cikin sa Allah ma ya amsa wannan waghfir lana Allah ka gafarta mana shi yasa ake gafartawa idan mutum ya aikata zunubi ya roki ne mai gafara ta Allah ya gafarta mana warhamna Allah da cikin mu shi yasa Allah yake jinkan bayin sa anta maulana Allah kai ne majibincin lamarin mu fansurna alal qawmil kafirin Allah ka ba ka taimake mu akan mutanen da suka zama kafirai to a wannan wajen sai aka ce to duk lokacin da musulmai suka dage a cikin komai suke yi to Allah zai ba su nasara ciki zai taimake su matakar sun bi Allah din sun yarda da hukuncin Allah sun yarda da hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah zai musu gafara a ciki hadisin yace eh an amsa to wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi kuma shine karshen wannan babin da yake magana akan wajibci na yarda da hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da kuma yadda mutum ya kamata ya fada idan aka ce ga umurnin da Allah ya bashi ko ga abin da Allah ya hana shi akai abin da ya kamata ya yi kenan za mu dakata nan insha Allah abin da muka ta na daidai Allah ya rahmula dinsa abin da muka kuskure Allah ya rahmata mu Allah ya tsare mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمله والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق هذه الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومكتاب العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين